Dendala Bahasa Pernipa.
Girma ganduje ya ce sai ya sosa duk inda yake makaikayi to kaga sai ya sosa wa masu adaidai ta sau baya sai ya sosa wa anda yake fada cewa an narka masa sanda so 100 ya rama so daya au yan adaidai ta ne suka yi maka sandar zaka rama akan su
babu wanda ya fita cancanta talakan Najeriya su dauka irin Alhaji Aminu Waziri Tambuwa ka dubi kaman jahar Kano irin abin da ake yi wa talakan jahar
amma da Turabi Musa Konko zai tahi da safe yazo mu na jasa ne ya share yau Allah hada shi da dan ganduje yana gana musu azaba
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka za su zo muku ne a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Masu sauraro assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jayen ne ke muku sallama a cikin wannan shiri hangen dala shirin da kan yi duba na tsanaki kan abin da ya shafi al'umma tare da kawo martani daga gidajen imanin siyasa bisa tsari na demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kundin mulkin kasa ya bayar da dama shekarar 2020 dai shekara ce da gwamnatocin wannan kasa suka rinka fadin cewa za ta kasance shekara a bar misali ga dukkanin al'ummar kasar ga misali ana tsaron wannan shekara za ta kasance shekarar farko a tarihin demokradiyyar wannan kasa ta hanyar fara amfani da kasafin shekarar a ranar 1 ga watan sabuwar shekara wato wannan Laraba tun a baya dai mun ji yadda masana musamman a fannin tattalin arziki suka rinka fadin akwai yiwuwar samun sauyi ta kowane bangare idan har kasafin ya fara aiki a farkon kowace shekara shekarun da suka gabata dai an yi zargin rashin fara aikin kasafi cikin lokaci ya taka muhimmiyar rawa wajen kawo naƙasu ta fuskar aiwatar da ayyukan ci gaba ga al'ummar wannan ƙasa yanzu haka dai a iya cewa an gama da waccan matsala domin kuwa mafi yawancin kasafin kuɗin shekarar 2020 an rattaba masa hannu kama daga ƙasa har ma zuwa nan jihar Kano a cikin wannan kasafi dai mun ji yadda gwamnatin tarayya ta ware wa bangarori mabambanta kuɗaɗe domin dai haɓaka waɗannan bangarori ta fuskar ci gaba ba wai iya kasafin kuɗi ba hatta sauran wasu al'amuran rayuwar al'ummar wannan kasa ana ganin zai samu sauyi matuka idan har an shiga sabuwar shekara tun a baya dai dangane da kasafin mun ji yadda majalisun kasar nan suka sha alwashin yin duk mai yiwuwa wajen ganin gwamnatin wannan zango ta baiwa mara ɗakunya inda kamar yadda aka taba jiyo shugaban kasa Muhammadu Buhari yana bayyana cewa a zangon da ya gabata ya samu tasgaro daga bangaren majalisun wannan kasa amma a wannan karan ana kallon majalisun kasar da kuma fadar shugaban kasa Tamkar Danjuma ne da Danjumai tamin da suka gabata dai shugaban majalisar dattawa sanata Ahmad Lawan ya bukaci shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya gabatar masa da daftarin kasafin kuɗin haka kuwa aka yi babu nisa tsakani fadar shugaban kasa ta gabatar da daftarin kasafin kuɗin yanzu haka dai abun jira a gani shine yadda wancan kasafi zai fara aiki a ranar 1 ga watan Janairun 2020 tunda dai yanzu haka za a iya cewa abin ya zo wai inji mai tsoron wanka masana dai na kallon matakar kasafin kuɗin kowace shekara zai fara aiki a ranar 1 ga sabuwar shekara to babu makawa ana tsaron yan kasa za su sharbi roman demokradiya
abin da shi Ahmad Lawan yake so shi sanar president a dawo da budget cycle December kasafin kuɗi zai fara 1 January kullun a rufe abin da ake cewa federation account ko federal accounts baki ɗaya a rufe su 31st of December nan kowace shekara amma in aka tsaya ake aiki tukuru ko ba gane ba da su majalisa da su ministoci da kuma MD na first status quo za a samu wannan biyan bukata tunda komai yanzu misali an riga an ci gaba akwai templates akwai abin da ake cewa computer kuma a budget office din nan so amma kamata dole sai an samu fadin kai tsakanin su ministoci da MD na first status tunda su za su kawo kasafin kuɗin ita majalisa ba ta isa ta dauko kasafin kuɗi da ko kanta ba sai har waɗancan ministries da kuma agencies na gwamnati sun kawo mata
honorable a bayan misali menene yake kawo irin wannan
ayyukan to wato abin da yake kawo duk wannan tsaiko ai magana ce to a dauki kasa da mulkin kasa a bakin komai ba in ka duba ai wannan yana zuwa dakatar ai Allah ya ji kansa Umar Yar'adua ai sai 31st of December ya kulle accounts in kun ga dama ku yi in kun ga dama oho amma dai shi ya rufe Allah ya ji kansa Umar Yar'adua saboda haka wannan magana ce ministoci da permanent secretary duk su suke wannan dakirin dakirin to in aka tsaya aka ci ku dauka sabon kudin to shine anan ake samun kofofi na cuta
wato yanzu kenan wata kila idan aka haka ba maganar rashin gabatar da ayyuka ki
to ai shi sai na faɗa maka ai in suka san daman 31st of December ne za ka ga wato an samu abin da ake cewa full budget implementation za ka ga suna kokari ana gabatar da budget din a wuri kuma ita ministry of finance tana releasing kudin nan kuma ana ayyukan nan su kawai abin da majalisa ya kamata su yi kasan nan su taimaki kasan nan shine oversight function duk kudaden nan da aka fitar a kasafin kudi su kuma su bibi waɗannan su ga ayyukan nan ana yin su wannan shine taimako kuma shine primary responsibility din nasu to wannan shi ya kamata su sa a gaba na faɗa maka duk wannan dakirin ko ba gane ba tsakanin corruptors ne da yan siyasa da kuma su ma'aikata na alalata abubuwan nan na faɗa maka a the end of the day za ka ga ba abin da aka yi aikin amma an fitar da kudaden ayyukan nan
wato yin budget din kenan a kan lokaci zai taimaka matuƙa
iya matuƙa na faɗa maka ka san zaka fara in kwata 12 ka san zaka yi abinka ka kare kuma in baka yi aikin nan ba ko ka yi ko ka so za a rufe accounts din nan
wannan rabin amanan lahi Ahmad Muhammad kenan guda cikin masu kallon yadda tattalin arzikin kasa ke tafiya ba wai ga iya wannan ba a wannan shekara da muke shirin bankwana da ita mun ji yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zargi yan majalisar tarayya da tasarrufin sama da naira trillion guda cikin shekaru 10 da sunan ayyukan mazaba amma ayyukan suka gagara nune wannan batu dai ya ja hankali matuka a duniyar siyasar wannan kasa musamman yadda ake kallon dangantakar fadar shugaban da kuma zauren majalisar dokokin kwadan kuma sai shugaban yazo da wancan batu inda kuma masana musamman ta fuskar siyasa suka yi wa wannan batu kallo na tsanaki kamar yadda Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya bayyana
to ai babu wani abu da ba daidai ba idan shugaban kasa yace a bincike yadda majalisun kasa suke tafi da kudaden da ake ba su haka kuma ba wani abu da yake ba daidai ba idan PDP tace a ciki ministoci da sauran ma'aikatan gwamnati game da yadda ake tafi da nasu kudin duka sai mu dauka yaki da rashawa ne ake kokarin ayi daga kowane bangare kuma bai kamata ce wata hukuma ko wani bangare na gwamnati yace babu ruwan sa ba ko shi ba za a tuhume shi ba ko ba za a bincike shi ba wajibi ne ma ƴan ƙasa su bibiya su ji waye baya son a bincike shi kuma meye dalilin sa kuma bai kamata wato wannan magana ta haifar da wani tsami ba tsakanin dangantakar da take wajen shugaban ƙasa da majalisa ko kadan saboda dukkanin su sun yi wa mutane alƙawarin za su yaki da shawara da cin hanci saboda haka me dan shugaban kasa ya ce to a bincike majalisa wasu ƴan majalisa sun ce to a bincika bangaren gwamnati duk wanda iji bai masa dadi ba to ga alama shine ba shi da gaskiya kuma ni a fahimta ta shugaban kasa ba cewa a bincike wannan majalisa ta tara me ci ita kadai ba a'a tsawon shekaru 10 akalla wanda sau da yawa binciken gwamnati da ma na masu ilimi akan dauka ko shekara 5 ko 10 ne haka littafin yake tafiya to dan an ce a bincike shekara 10 ba dalilin da zai sa wannan majalisar ta ce da ita ake
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan masani kan fannin siyasa a Jami'ar Bayero da haka kuma zamu waiwayo siyasar nan jihar Kano mu kuma fara daukar kalamai gami da martanin siyasa daga gidajen da suka yi imani da su a siyasance farawa da kalaman Sani Umar Jakara daga kungiyar Tambol Jagora wanda ya shigo yana tallata gwanayen su da yake ganin za su kawo wa wannan kasa sauyi
saboda babu wanda ya fitancanta da al'ummar talakan Najeriya su zaba shine kamar irin Aminu Waziri Tambol
da abin da shugaban kasa ne yanzu Muhammadu Buhari yake yi
to me yake yi in babu tsawadayin talakan Najeriya irin Malam Muhammadu Buhari
amma me hujja
hujja yanzu nan da rata kenan daga Takwato saboda irin ayyukan da naga Tambwal ina yi shi naga yayi a Takwato shi isa naga babu wanda ya fitancanta talakan Najeriya su dauka irin Alhaji Aminu Waziri Tambwal ka dubi kaman jihar Kano irin abin da ake yi wa talakan jihar Kano ai babu wanda ya fitancanta talakan jihar Kano su dauka irin Malam Ibrahim Khalil
karfa kamanta kasa daban kuma jiha ma daban
ai babu wanda
fadin kasa na al'umman Najeriya
ai fadin kasa na al'umman Najeriya ne amma kuma irin abin da ake wa talakan Najeriya ai bata gani a kasa ba dan haka babu wanda ya fitancanta su dauka irin Aminu Waziri Tambol jihar Kano kuma Malam Ibrahim Khalil ai shine jagora wanda ya fi al'ummar talakan jihar Kano su bi
amma misali ba za a iya cewa kun yi riga malam masallaci ba duba da kwata-kwata ma yaushe wannan gwamnatin da
take da magana riga malam masallaci shekara 4 ai ko kwana 100 ba mu rufa da wannan tsohon abun ba muka tabbatar da cewa ba abun bi bane ba. Aminu Waziri Tambuwal shine ifa cancanta talakan Najeriya su dora a gaba 2023.
Shi Aminu Waziri Tambuwal din shi nuna ma yana son wannan kujera.
Ai to kuma abun da muka gani yayi a Sokoto irin manyan ayyuka da din Najeriya babu wanda yayi aiki irin Alhaji Aminu Waziri Tambuwal.
Kai dan Sokoto ne?
Ni dan Kano ne amma kuma da rata kenan daga Sokoto.
Ai da kamata
na zanto nan a ne
hanya. Ai da kamata yayi sai mu ji dan Sokoto sun zo suna yi.
To ai jo kuma abin da muka gani ba shi yasa muke so aikin ya fadada ba zuwa har jahar Kano zuwa arewacin Najeriya zuwa ma Najeriya gabaki daya.
Sani Umar Jakara na jam'iyyar PDP. Mu je ga dambarwar da take faruwa tsakanin jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar PDP. Tun bayan fito da wani tsari da gwamnatin jihar Kano ta yi kan matuka babura masu kafa uku, ƴan jam'iyyun hamayya ke ganin baikin wancan tsari. A wannan rana dai tsohon SA makabarta Alhaji Jinagoda ya shigo wannan fili yana kira ga ƴan majalisar dokokin jihar Kano da su fara yi wa tufkar hanci, musamman ta yadda ya ce kamata a yi su fara yin duba kan shugaban hukumar Karota Baffa Baffa Dan Agundi.
ƴan majalisun jihar Kano, idan dai kishi kuke, mu kuke wa aiki, mu kuke kauna, to ku kira Baffa Baffa Dan Agundi ku dakatar da shi daga irin wannan maganganun da yake, ko ku dakatar da shi daga nadin da aka yi masa na MD na kuma Karuta.
Ma me hujjar daga tadda shi?
To menene dalilin wannan magana? Saboda shi ba zababbe bane zai zo irin wa'annan maganganun da ga yawa al'ummar jihar Kano magana, ko da yake ban yi mamaki ba ga daga ba ake gane zurfin ruwa. Dan mai girma Ganduje ya ce sai ya sosa duk inda yake makaikayi. To kaga sai ya sosa wa masu adaidai ta sau baya, sai ya sosa wa'anda yake fada cewa an narka masa sanda so 100 ya rama so 1 au ƴan adaidaita ne suka yi maka sandar zaka rama akan su.
Batu ake na inganta sana'ar fa ba wai batu ake na kawai
idan zai inganta sana'a, menene dalilin da a bayi yace ƴan adaidaita su daina bada naira 100-100? Me dalilin da ya dawo da cewa yanzu sai sun bada 18,000 na harajin shekara guda? Me yasa ba za a tausaya wa wa'annan ƴaƴan namu ba? ƴaƴanmu ne fa, ƴaƴan talakawa ne. Kuma babu mamaki a cikin wa'annan masu adaidaita akwai wa'anda suka zabe ka, kuma wasu ba su zabe ka ba. Kai hakuri ka rabu da su mana. Wannan abin da kake yi ba daidai bane, kuma ka ce tsiyan nasara sai za shi gida, wato tsiyan nasara sai ka tabka wa ƴan adaidaita sahu kuɗi aka. Da sai a ce su ci gaba da bada 100-100 kullum, da an sauƙaƙa musu, an tausaya musu, an ji tsoron Allah. Amma saboda ka ce kai ba za ka dawo ba, baka neman komai a gurin kowa, amma kana neman komai a gurin Allah.
A baya fa kuma fa gwamnatin ku ta tsoro da ƴan adaidaita sahu fa wata abu na.
A gaya min abin da ƴan adaidaita sahu a baya kai kwankwace din. To idan an yi laifin ba laifi ne, suya za su bullo da wannan fitintinin su ce sai an canja kalan lambar ma ta zama wani iri. Wannan ba daidai bane abin da kuke. Mutanen jihar Kano ba su zabe ku ba, ba sa son ku. Mai girma Ganduje ka ji tsoron Allah, ka sauka daga kan kujerar nan da kake kai, ka bawa gawu ne sati daya alabshi, a bawa Abba Kabiru Yusuf kujerarsa domin shi ya ci zabe.
Tsohon SA makabarta Alhaji Jinagoda daga jam'iyyar PDP. Ba yau da ya faru ba wajen alakan talefi musamman ma na faduwa zabe da ƴan siyasa kan yi. A baya dai an ga yadda ƴan jam'iyyar PDP suka rinka zarge-zarge tsakanin su, kan yadda suka ce babu wani dalili da zai sa a ce jam'iyyar PDP ta fada a zaben 2015. Ko da dai ƴan jam'iyyar da ke ganin su ne na halaliya, na ganin wasu ne kawai da suka amfana da jam'iyyar, kuma a ƙarshe suka yi mata rukun sakai narkashi har ta kai ga rasa madafin iko a wannan ƙasa. Daga cikin masu irin wannan ra'ayi akwai Aminu Gurgu mai fulo na jam'iyyar PRP da ke ganin cewa a lokacin da jam'iyyar PDP ta fada zabe, jagoranta Goodluck Ebele Jonathan ya yi iya ƙoƙarinsa wajen riƙe ta a matsayinta na jam'iyya mai mulkin ƙasa, amma rashin samun taimako daga ƴan asalin PDP ya sanya bai iya kai ga jam'iyyar ga tudun muntsira ba.
Dr. Goodluck Ebele Jonathan duk mutumin da ya ci zalunsa yau a Najeriya, Allah ya fito da shi ya nuna shi ƙarara. Dauki misali Sule Lamido shi ne darakta kamfen na jam'iyyar PDP na arewacin Najeriya. Yau Sule Lamido ya ce a gini iyalinta ya ba wa jam'iyyar APC gudunmawa a ɓoye, amma ba wanda ta fara kamawa da ƴaƴansa irin Sule Lamido. Dr. Rabi'u Musa Kunkus muka zo garin nan muka yi kamfen na siyasa, gudun ya gaisa da masu kuɗi da almajirai, kowa aka gaisa abuwajen abuwajen. Amma Dr. Rabi'u Musa Kunkus ya tashi da safe ya zo muna jaza ne ya share. Yau Allah haɗa shi da ɗan Ganduje yana gana musu azaba irin ta siyasa. Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya yi ƴan Najeriya ƙoƙari, ya ba su ayyuka, amma aka zo aka sa masa irin wannan magana boko haramun duk wanda da ka gani ba a ganin gudun da sai ya ga mu amma da an gani ko gida na ci ake gidan mai malafa saboda kawai na PDP sai da haka Allah ba zai kyale wannan abin da aka dafta gudun Ebele Jonathan ba yau ga sunan karar a duniya kowa
duk wannan abin da kake faɗa Jonathan din nan da kake ta kambamawa shi kuma gaba ɗaya da wayancin suka yi masa abubuwan nan sai ya tattara kansa shi kuma ya mika wa Buhari ya san gaba da gabanta
wannan Allah ne iko salaman ta aka gudun Ebele Jonathan ya kawo shi tsaro ya kawo tabar ubangijan Najeriya ya kawo disa ce kuɗi da al'umma su saboda haka gudun Ebele Jonathan yayi tawakkali ya koma gefe yace in dai dan ni ne har ma zargin da ake masa akan kashe mutane anan a duniya yace ni ina shugaban al'umma zan kashe mutum saboda haka duk abin da ake gani za a gani in ni ne za a gani kana ji ma prime minister na France ya gaya masa cewa wai gudun bai taba abin arziki ba akan harkar Boko Haram shi kuma gudun mai
magana na Burtaniya ne
na Burtaniya mai magana da baki da yawansa yace kawai dan yake da aulan jinsi ne yau kar ka manta a mulkin shugaban kasa kaga idan ka aje yare da addini ka dubu waye Buhari
a gwamnatin Jonathan ne fa aka rika ware kudi billionaire za ai addu'a za a siyo makamai ba ai ba gwamnatin Buhari to taimaka wa gwamnatin tsirara aka gane ashe an yi wa kacewa tashi
kar ka manta dan bazo na konkwasiya shi yace gwamnatin lekimoniya ga lambobocha ga bocha ta dauki naira miliyan 600 in ji dan bazo ba in ji Aminu Gurgu ba yi wa Buhari addu'a a tayiru ba fara gudun Ebele Jonathan miliyan 400 ya bar a din Najeriya ai zabe lafiya a gama lafiya ba wanda ya ci riba da wannan abin sai mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari
Aminu Gurgu mai fulo na jam'iyyar PRP muleka siyasar kantun kwari tun bayan da gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana da wasu shugabannin kasuwar wasu ke kallon hakan taimakawa fannin kasuwancin jihar ne yayin da wasu ke kallon hakan wani sabon salo ne da gwamnatin jihar Kano ta bullo da shi a wannan rana dai mun jiyo yadda wata kungiya daga kasuwar ta kantun kwari mai suna Mazan Kwarai ta gudanar da wani taro inda kuma a yayin taron ne muka jiyo sakataren kungiyar Abbas Ayagi yana jawabi
hakika muke da mamaki da muke sakan mu a cikin wannan hali an turo mana wanda ba kaunar gwamnati yake yi ba kaunar ya zo mun zo muna cikin kasuwa yana koran ba shi masu kawo ba cikin gaban ababen hawan mu wace mun ja kuɗi ba mu shigo da baki ma sai sun ja kuɗi su go wani
wannan ba dai ne
wannan yana koran ba yanzu mun zauna daga taro mu zauna mu kakuni sai mu zauna mu dinga salati gabaki ɗaya ba abin da yake ya bata kasuwa kira gwamna muna kiransa a matsayin mu na wayannan kungiyoyi da muka hadu muka yi ka muka baka gudun magurin zabe ka turo mana wanda yana neman ya bata ma suna wani duk fara da kankana kana amma mu mun san ba ka sani
wanda haka yake
mun tabba da kanya yake gaba banda neman ya tuka aljihu sa ba abin da yake ba neman ci gaban al'ummar kasuwa
wannan gaskiya
ne wannan duk dan kasuwar da yake nan gurin shugaba ne kuma shugaba ne wanda yake da mutane a karkashin sa yawa ga mu nan mun hadu muna roƙon ka ka sanja mana shi baba masu bane ba kuma a bangare ɗaya ga shugabanci mun an hada tuku ko ana cewa ba za mu abin da doka ta ba mu dama ba
daidai bane
ka ake so siyasa doka za mu bin doka muka bi muka yi wannan shugabanci
wannan wanda yake
gaba na mu sharu sigir shi yake so shi yake gaba kana ka ci ke so
Abbas Ayagi sakataren kungiyar Mazan Kwarai daga kasuwar kantin kwari hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC ta damke sanata Shehu Husaini tsohon sanatan yankin Kaduna ta tsakiya bisa zargin sa da badakala kan wasu kudade har dala 20,000 kafar yada labarai ta Solace Vest ta rawaito cewa sanata Shehu Husaini ya karbi naira miliyan 700,200 daga hannun mai kamfanin ASD Motors ta karkashin kasa
Gendala ba shiga birni ba
a madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Gwarzo da Khadija Rabiu Indabawa Muzammil Ibrahim ya kasai shine jagoran siyasa na wannan gida Ahmad Rabiu Jahin da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum